sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 6 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger ta kama wasu mutane kimanin 10 waɗanda ta ce dubunsu ta cika ne a lokacin da suke kokarin shiga birnin Yamai da lodin kwalayen kwayar Tramadol. Sannan za ku ji cewa hukumomi a jihar Bauchi a Najeriya sun gargadi wata kungiya mai zaman kanta mai suna Creative Helping Needy Foundation da ta daina neman gudunmawa a hannun jama'a ko kuma kungiyoyi da sunan yarinyar da wasu mutane suka yanke mata al'aurarta. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Laraba, ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilan Amurka ke wani zama a majalisar dokokin ƙasar don ƙidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Dama wannan wani abu ne da aka saba yi, yana zaman wani mataki na ƙarshe bayan da wakilan zaɓe suka zaɓi Joe Biden a hukumance ranar 14 ga watan Disamban da ya gabata. Abinda kuma ya zama wani abun gwaji ga 'yan majalisa daga jam'iyyar Republican da ke goyon bayan shugaba Donald Trump. Masu goyon bayan Trump fiye da 100 ke shirin ƙalubalantar tabbatar da sakamakon zaben. Bisa ga gyaran da aka yi a kundin tsarin mulkin Amurka na 12, dole ne dukkan majalisun su zauna don ƙidayar kuri'u da kuma tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe daga jihohi 50 na Amurka da gundumar Columbia a hukumance. Ana nada wakilai 'yan jam'iyyar Democrat da Republican daga dukkan majalisar dattawa da ta wakilai a matsayin masu kirga kuri'un. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattawa shi ne zai jagoranci zaman. A gefe guda kuma, har zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta kasance mai rinjaye ba a majalisar dattawan Amurka a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Bisa ga sakamakon da aka samu ya zuwa yanzu, 'yan Democrat na gabta samun rinjaye a majalisar, yayin da Reverend Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ya yi hasashen samun galaba kan Senata Kelly Loeffler a zaɓen wanda aka yi jiya Talata. Kafafen yada labaran Amurka sun nuna cewa Warnock da ke kan gaban Loeffler shi ne ya lashe zaben da kuri'u fiye da 40,000 yayin da aka kusan kammala ƙidayar kuri'un. A ɗayan zaben, ɗan takarar jam'iyyar Democrat John Ossoff mai hada wasu shirye-shiryen talabijin shi ne ke kan gaban David Perdue na jam'iyyar Republican wanda ke neman wani wa'adin da sama da kuri'u 12,000. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce tana tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya ta WHO akan shirye-shiryen barin wata tawagar ƙwararru ta ƙasa da ƙasa shiga ƙasar don gudanar da bincike akan asalin annobar coronavirus. Shugaban hukumar WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ya faɗawa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa bai ji daɗin yadda Beijing ta kasa ba wata tawagar masu bincike amincewar ƙarshe ta zuwa ƙasar ba, abinda wasunsu sun riga sun fara zuwa yankin Wuhan, inda aka fara gano cutar a watan Disamban shekarar 2019. A yau Laraba, ministar harkokin wajen China, Hua Chunying, ta faɗawa manema labarai a Beijing cewa an samu rashin fahimta ne. Tana mai cewa har yanzu ɓangarorin biyu na tattaunawa ne akan lokacin tafiyar da kuma wasu shirye-shiryen don tawagar masu binciken na ƙasa da ƙasa. Amurka ta sake kai wani matakin tarihi na masu kamuwa da cutar coronavirus a wannan shekarar a jiya Talata, yayin da ta samu mace-mace 3,775 a rana guda, a cewar cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins. Sama da 'yan gwagwarmayar rajin demokradiyya 50 aka kama a birnin Hong Kong a yau Laraba saboda sun karya wata dokar tsaro ta birnin mai cike da takaddama, a cewar kafafen yada labaran yankin, a wani farmaki mafi girma da aka gani akan 'yan jam'iyyar adawa ta Democratic a ƙarƙashin sabuwar dokar. Kaman da aka yi a birnin da ake hada-hadar kasuwanci a nahiyar Asiya, ya hada da wasu sanannun 'yan jam'iyyar Democratic da tsofaffin 'yan majalisa James Toh da La Chuk Ting da kuma Lester Shum a cewar shafin yanar gizon jam'iyyar Democratic da kuma gidan radio da talabijin din Hong Kong na RTHK. Nan take dai yan sanda ba su mai da martani ba. Shafin Facebook din jam'iyyar Democratic ya ce yan sanda sun kama yan gwagwarmayar ne saboda sun yi wani zabe mai zaman kansa da aka shirya a shekarar da ta gabata dan zaben yan takarar da za su tsaya musu a zaben yan majalisar dokokin kasar da ke tafi. Abinda gwamnatin Hong Kong da Beijing suka yi gargadin cewa ta yi wuya sabawa sabuwar dokar a lokacin.
Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger ta kama wasu mutane kimanin 10, waɗanda ta ce dubun su ta cika ne a lokacin da suke kokarin shiga birnin Yamai da lodin kwalayen kwayar tramadil din da suke kokarin shigarwa a kasuwannin kasar da wasu kasashen yankin Maghrib. A cewar rahoton, wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sandan a farkon wannan watan na Janairu ne suka baiwa hukumar mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano masu fataucin. Wakilin muryar Amurka daga Yamai, Sulemu Mini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan nan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan nishar uku dauke da ƙwayar tramadol kimanin 4,000 waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya, sai rukuni na biyu na wasu mutane 7 su ma 'yan Nijar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo dauke da ƙwayar tramadol sama da 100,000. Kamar yadda mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Nijar kwamishiniya Nana Aishatu Usman Bako ke ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai.
Imanin mutum 10 ne anka kama a halin yanzu. An samu kuma kwaya iyaka kwaya kun gani mun gwada muku ita gatana. An samu wayoyin salula kuma da motoci da motuna da kuɗi fiye da jika 700. To wannan kwayar kuma kudinta inda an saida ta habra miliyon 100. Wannan kwayar banna take nan take yi habba iyaka a cikin ƙasarmu da ƙasashen na Afrika masu tasowa.
Bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar Nijar da makwabta ya haddasa ƙarancin ƙwayar tramadol a kasuwanni, lamarin da ya janyo tsadar ta a yanzu haka. Sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo ƙwayar ta tramadol ruwa a Jallo. In ji madam Maidama Hadiza, mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République.
Su kuɗin suke gani, mu kuma daga sharanmu ba kuɗin muke gani ba. Abinda ke faruwa shine kun gani aka kashe wannan, za ta yi inda ake harkar zinariya, inda ake aikin ƙarfi. Yaranmu masu ƙarfi wanda suka taso matasa, a lokacin da suka shashe wani irin ƙarfi ne suke ji kamar dawaki, kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke. Saura su mutu, saura su haukace, kuma sayen shi ne suke da kuɗi. Yanzu ɗan komfirme guda na iya kai jika 5, amma duk da wannan sai su saya. Kaga wanda bai iya sayen karin sa $100 ya ci, sai ya huda jika 5 sai tramadol don ya sha. Sata da makami da ake yi, kwace da ake yi, yara ƙanana ana ba su magudun kare suna sha, babu abin da ba a yi. Vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi.
A ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi, hukumar Okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tsegunta jami'anta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaƙa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi.
Lambar ita ce 98 008 09. Dan in kun kai kira a bisa wannan lambobin, kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ba ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku.
Hukumar ta Okritis ta kuma gargadi iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko ƙawaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, a gaida Sule Mumuni Barma.
Ya wuce, ruwan da za ya shafi sai ya nufo ya,
a jihar Bauchi a Najeriya sun gargadi wata kungiya mai zaman kanta mai suna Creative Helping Needy Foundation da ta daina neman gudunmawa a hannun jama'a ko kuma kungiyoyi da sunan yarinyar da wasu mutane suka yanke mata al'aurarta. Yarinyar yar shekara 6 ta fito ne daga karamar hukumar jama'are a jihar Bauchi wanda a halin da ake ciki rundunar yan sandan sun yi nasarar cafke mutum guda daya mai suna Adamu Abdulrauf. Wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab ya aika mana da karin bayani.
Kamar yadda bincike ya nuna, kungiyar mai zaman kanta mai suna Creative Helping Needy Foundation ta kaddamar da neman gudunmawa ne ta hanyar yin amfani da kafar sada zumunta don nuna hoton bidiyon yarinyar domin isar da sakon neman gudunmawa.
Kamar da kuke gani wannan yarinya, wasu azzalumai ne suka kama ta suka kai ta wani kango suka daure wuyanta. Suka yanke gabanta, suka yanke cinyoyinta da wasu sassa daga cikin jikinta. Al'umma ku shigo mu taimaka wannan yarinya, karfin su ya gane iya ta basu da yanda za su yi, amma wannan tana buƙatar taimakon ku al'umma, ku shigo mu taimaka mata. Wanda za su taimaka su ya kira number wayar mu 070 3714 7070 070 3714 7070, ko kuma su tura taimako ta account din mu 01 09 2993 75 01 09 2993 75, Creative Helping Needy Foundation, Diamond Bank.
Sai dai kuma a dangane da bullowar wannan sako na bidiyo a kafar sada zumunta da kuma irin bayanan da ke kunshe a ciki, ya tilasta wa gwamnatin jihar Bauchi ta bakin shugaban karamar hukumar jama'are, karamar hukumar da aka tafka aika-aikar, yin bayani da kuma gargaɗin ita wannan kungiya mai zaman kanta da ta daina wannan shiri, domin kuwa gwamnatin jihar Bauchi ta shirya don kulawa da lafiyar yarinyar da ma na iyayenta.
Sunana Honorable Sama'il Yusufu, shugaban karamar hukumar jama'are a jihar Bauchi. To abin mamaki ne da muka gani, sai na ga wani bidiyo an na bada wani account number da kuma a kira wata number wai ana neman taimako na yi wannan yarinya gudunmawa da za a mata aiki. Wannan abu na shiga gidan kafafun watsa labarai na soki wannan lamari. Na farko dai ina so in faɗa maka, ba ita kanta yarinya ba, yayanta ma da wannan al'amari ya faru, da girma gwamnan jihar Bauchi ya aiko musu ga abinci kuma ya ba su kuɗi saboda kawai ɗawainiya na ko su je asibiti su dawo ko kuma abin da za su yi gudun biyan buƙatarsu. Wannan kuma da muka je asibiti FMC, sai mai girma gwamna ya tura mu tare da wakilci na tinkiri kwamishinoni. Muka je na asibiti nan take, mai girma gwamna ya ce to a buɗe wa yarinyar akawun a sa mata miliyan guda, kuma muna baka tabbaci da girma gwamna ya faɗa mana cewa wannan yarinya daga wannan rana in za ta ci miliyan 100 to ba za a bar asibiti da ita ba sai ta warke, kuma gwamnati za ta ɗauki wannan kuɗi ta biya. Saboda in har wata ƙungiya ta fito ta ce tana neman wannan yarinya taimako, to wannan ƙarya ne. Duk wani abu da ya kamata mu ɗauka, mu ɗauka ɗawainiyar wannan yarinya an ɗauka, mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ɗauka. Sai ne ma nake faɗin cewa waɗannan ƙungiyoyi da suka fito suke irin wannan aiki, ba mu yarda da wannan aikin ba, ko ba mu yarda wani ya ba da kokobansa ba, domin cutarwa ne. Kuma za mu bi diddigi, za mu bi diddigi mu ga wannan account number da kuma number wayar nan da aka bayar don a zo a tallafa wannan yarinya. Sai mun gabatar da waɗanda suka nemi wannan abin a gaban kotu, domin ba mu yarda ba yarinyar na ba ta buƙatar naira na wani don a taimaka mata. Iyanta ba sa buƙatar naira na wani don a taimaka musu, domin duk abin da mai girma gwamna zai yi ya yi don a biya musu buƙatunsu, mu kai da yarinyar nan ta samu lafiya.
Idan ba a manta ba, a labaranmu na jiya da rana mun kawo muku bayani daga bakin ɗaya daga cikin mutanen da suka aikata mugun aikin da ke tsare a hannun 'yan sanda, da kuma bayanan hukumar 'yan sandan jihar Bauchi kan lamarin. Abdul Wahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Abdul Wahab, Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar gyaran babura a Najeriya.
Sana'ar gyaran babura da kananan injin sana'a ce da ɗaruruwan matasa ke dogaro da ita a sassa daban-daban na Najeriya. Kana da yawan matasan da kananan yara suna ƙaura suna zuwa wasu jihohi don cimma wannan burin. Na tarar da wasu matasa yan arewacin Najeriya suna gyaran babura da kananan injin a Ibadan.
Sunana Gazali Abubakar. Muna gyaran baja kamar irin kasiya, guntu, honda, roba, kaddu, ko wani inde machine ne wanda ake tuka muna gyaran shi insha Allah.
Kuna gyaran kamar injin bada wuta haka da na bada ruwa?
Injin muka da irin na ban ruwa da irin kuma injin muka na gidaje wanda ake caji da shi da sauransu, tega, babban injin duk muna gyara.
To wani ya hewa ya gyara cikin waɗannan injin da babur na hawa?
To gaskiya babur ya yi saukin gyara bisa ga injin.
Saboda me?
Dalilin da yasa shi kaga babur idan ya gagara ana iya tura shi, kuma injin ba a turawa.
A cikin wannan gyara da kuke yi, kuna gyara injin da ke amfani da gas, man diesel?
Ba mu gyaran su, na petrol ne kawai.
A ina ka fara wannan aiki na gyaran injin?
To inda na fara gyaran injin nan karar shanu nan muke tare da mai gidanmu.
A ina kenan?
A nan karar shanu a Kinyale, Ibadan. Mai gidanmu shine Oga Musa, wanda ake sani yanzu mai sai da kayan mashin.
Shekara nawa kai kana wannan aiki na gyaran mashin?
Akalla yanzu zan kai iya kai shekara 10 ina wannan aikin.
Ka taba zuwa wata jaha bayan nan, jihar Oyo, kai gyaran mashin?
Gaskiya nan ne koye shi, kuma nan nake yi, kuma nan nake har yanzu ina tare da mai gidana, muna zaune lafiya da shi.
To ya dadin wannan aiki gare ka?
Gaskiya aikin nan akwai rufin asiri matuka, komai lafiya lau, ba mu samu tsangoma ta ma'aikata ta komi cikin rufin asiri muke yin shi.
Sunana Ishaq Amtar Danfako.
Na ga kana gyaran mashin, wato nan fanga ne ko mine ne?
Jichan ne.
To ba wannan jichan kana gyaran wani mashin?
Gaskiya sosai, ina gyaran Bajaj CG, ina gyaran generator da duk sauransu, da irin mashin kare wa'anda ba aiki da gas.
Akwai irin manyan mashin din nan da aka cewa masu tintin kawu, kana gyara su?
Gaskiya wa'annan ba zan iya gyara su ba.
Saboda me?
Saboda ban koyi gyaran su ba. Wa'annan mun koyi gyaran su ne wa'annan muke gyara, Jichan, Bajaj CG da irin roba haka da Supercop, wa'annan duk muna iya gyarawa.
Kamar a yini kana gyara mashin nawa?
Gaskiya ba zan iya ka'idan cikin iyakacin mashukan da nake gyara ba a yini.
Kana aiwa mashin ringin?
Sosai, yanzu hakan ma gashi nan shi ne nake yanzu haka.
To ya batun canza kaca da shock zobobi duk kana iya gyarawa?
Wannan kaca da sprocket da komai da shock zoba wannan duk ina iyawa, kuma ko ba mani ba ko yara na za su iya wannan aiki.
To kamar sirdin mashin fa?
Seat shi ma muna sa mai seat cover, so seat mu sa mai, mu gyara shi, mu hada shi mai da shi lafiya.
Idan mashin ya faci ya za kuke da shi?
Wannan sai dai mu tura wurin makaniza, shi zai wannan aiki ya gyara shi lafiya lau, dan mu ba mu faci yana ta kan mu gyare ne.
Amma nawa kake yin ringin din mashin?
To gaskiya ya danganta ga yanayin mutane, wani zai iya baka idan kai fixing zai iya baka naira 1000, wani zai haya ma naira 1000, wani zai baka 800, 115, duk ba wanda baya kama.
Ko wani iri da kasiya da jinshin da nan fa duk kuɗi guda ne?
Ko wani da nashi farashi daban, dan shi jice ne idan ana yi ne a naira 1000, shi budget za a yi mashi a 15, ko kuma shi budget idan ana yi ne a 15 CG wani na ita waya baka daidai wanda baka a Bajaj, saboda shi jice ya yi komai saukin gyara a cikin mashin.
To wani ya hewa ya gyara?
Gaskiya mashin
din ba.
Gaskiya ba zan taɓa manta da Bajaj ba, dan gaskiya duk cikin baron da aka gyara ba babur mai saukin gyara irin Bajaj, dan shi ko idan ka taba shi normal za ka gyara shi hankali kwance, babu wata wahala.
Kayan ne na da tsada?
To gaskiya kayan ne kan yanzu kan sun tsarin shi, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya kawo mu sauƙin rayuwa, saboda yanzu komai ya riga ya canza, komai yanzu yayi kuɗi.
Nura sun
me yake gyara ga wannan mashin?
Wayarin.
Kai ma ka iya hada wayoyi kenan?
Insha Allah.
Ka yi aikin ruwa na mashin kenan?
Sosai ko.
Ko wani iri ne?
Insha Allah.
Ko da babban mashin irin Hirutu din nan mai mugun gudu?
Insha Allah.
Gudan katon nan kana aiki ruwa yin?
Insha Allah, muna aiki mai wayar.
Ka taba gwadawa?
Na taba gwadawa, ba su gwadawa.
Iye aiki?
Lahiya lau kuma.
To hitulli wake iya gyarawa ko ku signal?
Ko ina wayarin in yajin gice, in mashin ma ga da saki za a iya gyara, insha Allah.
Hadda danjojin baya?
na ko ina ba.
Ko ina ka fara wannan aiki?
Daga Arewa.
Wace jiha?
Kebbi State.
To Mr. Kabir jiha Kebbi ka dawo nan Ibadan kana gyaran mashin.
Babana ne ya kawo ni nan.
To babanka baka nake ne?
Eh.
Ki koya ma aiki?
Eh.
Shekara nawa kana koyan aiki wurin sa?
Ni na ba sa'ada di wallahi. Na tashi na iska kaina ina aiki.
To kai kana son danka shiga dinka wajen gyaran mashin?
Insha Allah.
To ya batun makaranta?
Makaranta amma da gaskiya makaranta haji. Ya ce primary ne bai.
Secondary fa.
Saba juna.
To kana da niyyar komawa su makaranta boko?
Gaskiya ban da niyyar koma. Saboda ni ba karatu na a gaba na ba.
Me a gaban ka?
Ka nake cin gashi a gaba na.
Guda nawa kake aiwa wayarin ayini?
Ana aiwa guda biyar ko guda uku.
To bancin nan Ibadan ka taba zuwa wani gari kai wannan aikin ka nakan ci?
Ban taba zuwa ba gaskiya.
To me yasa ka zo nan Ibadan kana wannan aiki?
Na Allah ya abinci na.
Sunana Musa Idris.
Kai ne shugaban wannan kamfani na gyaran babura?
Kwarai ni ne.
Tun wani lokaci ne ka fara koya ma matasa wannan aiki na gyaran babur?
Gaskiya yau alal akalli za a kai kusan ina ganin tun 2005 nake koya ma yara aiki.
Tun shekara 2005 kenan ko? A ina ka fara wannan aiki na koya ma matasa gyaran mashin?
To gaskiya na fara a nan Bodija.
A nan Ibadan kenan?
A nan Ibadan. Daga can kuma Allah ya kaddaro kuma sai na dawo nan Akele. Daga nan Akele kuma na koya ma yara dai dan yanzu haka ma a halin da ake ciki yaran da ke nan shagon ban san sunayen wasu ba saboda sun yawa sosai alal akalla akwai yara sama da 20
kamar duk yaran da nake ganin suna gyaran mashin karkashin ka suke
duka karkashi na suke
kuma kai kake koya musu aiki
insha Allah
idan cikin su wani suna aiki ya boye shi suna tuntuba ka domin ka gyara musu
suna tuntuba na sosai kuma in na duba in wani aikin ma naga ba sai na sa hannu ba zan kira wani ince ya tai yara mashin ince
cikin waɗannan yaran da kake koya ma akwai wata kabila kamar a ce Yarbawa ko Inyamurai a cikin waɗanda kake koya ma aiki banda yan Arewa?
Gaskiya ba na ɗaukan kabila yan Arewan mu kawai ne in ba Hausa bane yan uwan mu ba na ɗaukan wani yare.
Me yasa ba za ka hada da wasu kabilu ba ga wannan aiki na gyaran mashin?
To gaskiya ni ma dai haka kawai na samu kaina a wannan yanayin.
Wannan ko kana son ka nuna kishi ne ga naka wato kabila ne?
Ba maganan kishi bane ai muna karuwa da su sosai su ma suna karuwa da mu.
Haruna shekarun ka nawa?
Abin mamam tattawa 12.
Shekara 12 gare ka? To na kana gyaran mashin?
Haka an ka samu gyaran mashin an ka ci ne.
Wa yasa ka gyaran wannan mashin?
Babana.
A makaranta?
Eh.
Makarantar boko ko ta Allah?
Muna yin ta Allah da ta boko.
To kuma gashi kana gyaran mashin?
Eh.
Ko wani irin mashin kana gyara?
Ba ko wani iri nake iya gyarawa ba.
Da wani iri kake iya gyarawa?
Ina gyara jicen baja irin roba amma da su yi dela amma da su ban iya gyara su.
To kuma kamar kana iya gyara Nampang?
A'a.
To kana iya gyara Haju?
A'a, amma idan ka ce banye ina ya banyewa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To ma'adalla, an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Majalisar zartarwa na hukumar kwallon kafar kasar Ghana mai mambobi 12 ta yi wa klabun ɗin ta Man City afuwa inda ta tausaya ta halimata shiga wasan ligin ɗin Division 1 gabanin Soma ligin ɗin. Hakan na nufin ta Man City FC za ta shiga ligin ɗin na Division 1 Zone 1. Klabun ɗin da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta dakatar da ita na wani lokaci tun a watan Satumban shekara ta 2020 bayan da klabun ta tafi kotu ta aza ainihin wani haranci ga wani taro da hukumar za ta yi. Aikin kwastarima da ake yi wa Baba Yara Sports Stadium ya kusa kammaluwa. Wannan filin wasa da ke ɗaukan mutum 40,000 an kulle shi ne tun a watan Fabrairun shekarar da ta gabata domin gudanar da wannan aiki saboda bikin ranar Independence. Rufe wannan filin wasa ya yi sanadin take nemar wurin da clubs kamar Asante Kotoko da King Faisal za su rinka yin wasannin su. Bayan watanni 12 da rufe filin ana dab da kammalawa kuma za a soma wasanni na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa a wannan fili. Daraktan sadarwa a Naliko na kuma sasan tikotoko David Ben Sachira ya faɗa cewa klubin din ta shirya tsantsan domin baiwa marasa ɗakunya a yayin da take karawa da Al-Hilal a zagaye na biyu na gasan CAF Champions League. A san tikotoko dai a karon farko ta shaka shi da ci ɗaya mai nema a gida a hannun Al-Hilal. David Oben Sachira ya ce ɗan wasa dai sun kimsa sosai kuma sun shirya wa wannan wasa. A yi ƙara da cewar muna godiya ga ɗan Ghana da irin goyon baya da suka bamu. ‘Yan wasa na roƙon su ci gaba da bayar da wannan goyon baya, kwalliya za ta mai da kuɗin sabili. ‘Yan wasan tsakiya Majid Ashimero ya ɗau alwashin cewar zai karkare rayuwar wasan ƙwallon ƙafarsa a ligin ɗin Premier Ghana tare da Accra Hassan. Ashimero ya nuna cewar dawowa na samuwa jan gida ya ba shi ƙwarin gwiwa, cewar shi kuma tilasa dawo ya karkare wasansa a nan gida Ghana. Ko da yake ya suma wasan ɗin nasa nan ne a Premier League ɗin Ghana tare da Wafa, yana ma a cikin ‘yan wasan Wafa da sun kalla sakar hasa uku da cibiyar da nema azaga kofi shekaru huɗu da suka wuce. Duk da haka kuwa Ashimero na da tsananin ƙaunar hasa hasa uku a cikin zuciyarsa. Da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin Redwana Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
A yau Laraba, ‘yan majalisar dattawa da ‘yan majalisar wakilan Amurka ke wani zama a majalisar dokokin kasar don ƙidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Har zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta kasance mai rinjaye ba a majalisar dattawan Amurka a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Kasar China ta ce tana tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya ta WHO a kan shirye-shiryen barin tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa shiga ƙasar don gudanar da bincike a kan asalin annobar coronavirus.
To masu sauraro, da haka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu
ne ce taku Binta S. Yaro nake muku fatan alkhairi,
ku kwana lafiya, ma'assalam.